Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asubahin ranar Talata 2 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Jiya Litinin cacar baki ta sake kaurewa tsakanin ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican da iyayen sojan Amurka na Musulmi da kashe a Iraki a shekara ta 2004. Sojojin Amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar ISIS a Libya. Wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin Turkiya suna nan Washington domin matsin lamba kan buƙatar ƙasar ta gabatar wa hukumomi a Washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin nan Fethullah Gulen.
To kanun labaran kenan. Sojojin ruwan Najeriya sun fara buɗe wuta kan rijiyoyin man 'yan tsigirin Niger Delta, kuma wasu manya na goyon bayan hakan saboda
kaga zuwa banda kenan suna hana halattatun watattun mai samun nasu man kenan.
Kamar yadda aka sani, rahoton kwamiti ya fito game da rikicin 'yan shi'a da sojoji a Zaria. To ko ina matsayin 'yan shi'a kan rahoton?
Ba za mu karbe shi ba. Ai mu tuntuni da ma mun san cewa haka za ta rana. Saboda haka ne muka tafi kotun duniya, don kotun tarayya na Abuja da kuma kotun jiha ta nan Kaduna.
Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, wanda a yau za a taɓo rikicin jihar Zamfara. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Jiya Litinin cacar baki ta sake kaurewa tsakanin ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da iyayen sojan Amurka na Musulmi da kashe a Iraki a cigaba da yakin neman zaɓen shugabancin Amurka. Senator mai wakiltar jihar Arizona John McCain, wadda tsohon fursunan yaƙi ne a Vietnam a wajajen 1960 shi da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka, sun yi allawa da Trump saboda kaskancin da yake nuna Khazar Khan da matarsa Ghazala lokacin da suke karrama ɗansu a babban taron jam'iyyar Democrat a makon jiya. McCain ya ce, ina ƙara jaddada rashin amincewa ta da kalaman Mr. Trump. Ina fata Amurka za su gane cewa kalaman Mr. Trump ba ra'ayin jam'iyyar Republican ba ne, ko ma'aikatanta ko masu yin takara ƙarƙashin inuwar jam'iyyar. Shugaban wata ƙungiyar tsoffin soja Brian Duffy da yake magana a tashar talabijin ta CNN ya yi allawadai da kalaman Mr. Trump. Duk da haka, Trump ya ci gaba da yin tir da Mr. Khan ko a jiya Litinin ɗin, inda a shafinsa na Twitter ya ce, Mr. Khan, wanda bai sani ba, ya yi mummunar suka a kaina babban taron jam'iyyar Democrat. Hakanan ma a yanzu nan yana shiga talabijin ta ko ina yana ƙara ɓata ni. Ya yi kyau.
To sojojin Amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar ISIS a Libya, kamar yadda ma'aikatar tsaron Amurka ta yi bayani jiya Litini. Jami'an Amurka da na gwamnatin Libya, wacce take samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, sun ce an kai har-haren ne a garin Sirte, inda can ne babbar tungar ISIS a Libyar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce shugaba Obama ya amince da ɗauke wato a wannan matakin da aka ɗauka ne domin goyon bayan gwamnatin ƙasar da duniya ta yi na'am da ita, bayan da sakataren tsaron Amurka Ash Carter da babban hafsan sojojin Amurka Janar Joe Danforth suka goyi bayan matakin. Kakakin Pentagon Peter Cook ya gaya wa manema labarai jiya Litini cewa harin farko ya auna wata tankar yaƙi wacce ke barazana ga sojojin gwamnatin Libyar, sannan hari na biyu kuma ya tarwatsa motocin ISIS biyu. A halin da ake ciki kuma, wani kusa a gwamnatin haɗin kan ƙasa a Sudan ta Kudu Lam Akol ya fice daga gwamnatin. Daga nan ya ayyana cewa yarjejeniyar sulhu da aka cimma da zummar kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar ya fa mutu.
Wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin a ƙasar Turkiya suna nan birnin Washington domin matsin lamba kan buƙatar da ƙasar ta gabatar wa hukumomi a Washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin nan Fethullah Gulen, wadda ƙasar take zarginsa da kitsa yunkurin juyin mulkin nan da bai sami nasara ba. Muna son ganin Amurka ta dauki muhimman matakai kan Fethullah Gulen yayin da take nazarin bukatar ta sake yarsa ta daure shi domin ta hana take-taken sa a Amurka, inji Kamil Aidin, dan majalisa daga jam'iyyar MHP ta masu ra'ayin rikauye ga muryar Amurka. Shi da wasu wakilan majalisar dokokin kasar su uku sun gana da jami'an ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Litinin kamin su zarce zuwa ma'aikatar tsaron gida. Shugaban tawagar Taha Osman ya ga muryar Amurka cewa sun samu haɗin kai a shawarwarin da suka gudanar a ma'aikatar shari'a. Taha shine shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje majalisar dokokin kasar. Osman, wanda dan jami'ar AKP ne wacce shi da shugaban Recep Erdogan suka kafa, ya yi gargadin cewa kin mutunta bukatar Turkiya na mika mata Fethullah Gulen zai yi mummunar illa ga dangantakar tsakanin kasar da Amurka da kuma yaki da ta'addanci.
To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Syria an harbe wani jirgin soja mai saukar ungulu na Russia a arewa maso yammacin kasar. Dukkan mutane biyar da suke cikin jirgin sun mutu. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce jirgin da take amfani da shi domin jigilar kaya an harbo shi ne a yayin da yake kan hanyar komawa daga birnin Aleppo, inda ya kai kayan agaji, kuma cikin mutane biyar din da suka mutu biyu manyan jami'an soja ne, mutum uku kuma ma'aikatan jirgin ne. Dakarun Russia sun kai farmaki daga jirgin yaki a Syria a zaman goyon bayan da kasar take baiwa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Tun a shekara ta 2011, 'yan tawaye da gwamnatin ta Syria suke fafatawa bayan zanga-zangar lumana ta rikida ta zama yakin basasa.
Wani injiniya ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka da ake kira FBI ya amsa laifin zama dan koren gwamnatin kasar China. Mai suna Kun Shanchun, wadda aka haifa a China, yanzu dan Amurka ne, a gaban wata babbar kotun Amurkan a jiya Litinin ya amsa laifin cewa ya baiwa China wasu muhimman bayanai. Ma'aikatar shari'a Amurka ta ce bayanan da Kun ya baiwa kasar sun hada har da tsarin hukumar ta FBI da kuma shirin tafiye-tafiyen wani jami'in hukumar da kuma hotunan da can ya dauka na wasu kasidu dangane da bayanan sirri na sintiri ko ayyukan sa ido da hukumar take gudanarwa. Cun dan shekaru 46 da haihuwa zai fuskanci zaman sarka na tsawon shekaru 2 da kusan da rabi. An ba da bailinsa jiya Litinin, yana dakon a yanke masa hukunci ranar 2 ga watan Disamba.
Jiya Litini, cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Amurka ta gargadi mata masu juna biyu da su guji kai ziyara wani yanki a jihar Florida, inda aka samu karin mutane da suka kamu da cutar zika. Jami'ai a jihar sun gano karin wasu mutane 10 waɗanda suka kamu da cutar, wanda yanzu ya kawo adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa 10, lamarin da ya sa gwamnan jihar Rick Scott ya nemi taimakon gwamnatin tarayya domin yaƙi da cutar. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta tura jami'anta saboda su yi aiki tare da wakilan gwamnan Scott a Florida, inji kakakin fadar White House Eric Schultz lokacin da yake magana da manema labarai jiya Litinin. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani al'amari mai kama da fara barin wuta kan tsigiran Niger Delta saboda kin yadda da tafarkin sulhu, rundunar sojojin ruwan Najeriya ta shiga barin wuta kan haramtattun rijiyoyinsu, kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
Hedikwatar sojojin ruwa ta Najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar gano haramtattun mutattun mai a jihohin Delta da Rivers. Daraktan watsa labarai na rundunar sojojin ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe, ya min karin bayani.
Most recently we were able to destroy 5 illegal refineries.
A 'yan kwanakin nan mun samu nasarar gurguza mutattun mai guda 5 da tsagerun Niger Delta suka yi, 3 a wuri a wajajen Escravos, 2 kuma a Port Harcourt wajajen Boni, kuma hakan zai ci gaba sai mun gama da su baki daya. Na tambayi Commander Ezekobe ko ta yaya suke tunkarar wannan aiki.
wherever we find these refineries out there in the creek.
Duk inda muka sami waɗannan haramtattun mutattun mai mayakan mu kan rugurguza su ne take yanke. Muna hakan ne saboda wuraren da muke gano ire-iren waɗannan haramtattun mutattun mai suna a sarkakkiyar lungun yankin Niger Delta ne. Kuma abin ne mai wuya a daddebo na ururin da suke tattace man da su. Saboda haka sai mu rugurguza su kawai. Commander Christian Ezekobe, Director Watsa Labarai na Headquarters Sojin Ruwan Najeriya. Na tambayi tsohon ministan fetro a Najeriya, Alhaji Umaru Dembo, ko to ce fuska haramtattun mutattun mai ke shafar halattattun?
Tunda su haramtattun mutattun mai suna samu ne ta fasa bututu. Kaga suna banna kenan suna hana halattattun mutattun mai samun nasu man kenan da za su rika tafiyar da shi. To na biyu kuma wanda ya sai yake da kaya na sata na banza to zai dunga sayar da shi a banza kenan za su zama da arha.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafaro ku dan hankalin mutane a tashi.
A gaida Damuraya, a kuma gaida Hassan. To sai kuma Kaduna garin gwamna, inda a ci gaba da cece kucen da ake yi kan rahoton kwamiti kan rikicin ƴan Shi'a da sojoji a Zariyan Kaduna, wanda ya yi sanadin mutuwar ƴan Shi'a da dama. ƴan Shi'an sun fice ba za su amince da rahoton ba. Daga Kaduna ga wakilinmu Isa Lawal Ikara.
Sa'o'i kaɗan da fitar da rahoton kwamitin nan da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa domin ya binciko rikici ko hatsaniyar da aka samu tsakanin rundunar sojin tarayyar Najeriya da kuma ƙungiyar 'yan uwa musulmi mabiya mazhabi Shi'a a Zaria. Gwamnatin ta ce ko bayan bayyana sakamakon wannan rahoto da ta yi a daren ranar Lahadi, yanzu haka tana tsumayin sabon kwamiti na musamman da ta kafa, wanda aka bashi makonni biyu domin ya yi nazarin rahoton da kwamitin binciken ya kawo ya kuma ba wa gwamnatin jihar Kaduna shawara cikin makonni biyu. Mr. Samuel Aruwan shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Yar Rufai.
Jiya gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana wannan rahoton domin duk mutanen jihar Kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya su karanta wannan rahoton da kuma shawarwari da kuma sauran abubuwa da ke kunshi a cikin wannan rahoton da mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya gabatarwa gwamnatin jihar Kaduna.
Wasu na ta mamaki rahoton na cewa ƴan Shi'a na da laifi amma kuma sojoji ma na da laifi, har ma ana bayanin gwamnati ta binne wasu gawoki sama da 300.
To mu dai ba za mu shiga wani dogon zance ko kuma wani cece kuce ba. Yanzu dai komi kam ya rige ga ƴan Najeriya. Bayan da ita kwamitin da aka bata wannan aikin a karkashin jagoranci mai shari'a Muhammad Lawal Garba ta mika rahotonta, gwamnatin jihar Kaduna nan take kuma wata nada kwamiti su ma din an ba sati biyu su za su fidda kamar wata jadawali ne na aiwatar da shawarwari.
Sai dai fa duk da yake rahoton ya nuna da cewa kowane bangare na laifi, mabiya mazhabi Shi'a sun ce suna da tantama da tababa game da wannan rahoto da aka mika shi a ranar 15 ga watan Yuli mai dauke da shafi 193. Malam Ibrahim Musa shine shugaban dandalin yaɗa labaru na almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki.
A bisa namu fahimta din wannan rahoto bai adalci ba kwata-kwata a cikin sa. An kashe mutane akalla 1000, sai kuma rahoto ya na bincike zo yace ai duka sassan suna da laifi. Ai ba ai adalci ba. Dole akwai azzalimi, akwai kuma wanda aka zalunta. Saboda haka mu aka zalunta an kashe mana mutane, amma kuma rahoton yace ai malamin mu shi za dorawa alhakin duk abin da ya faru, wannan ba adalci bane.
Amma ba ku ganin cewa kila wasu ce ko ba komai rahoton ma ya bada mamaki tunda har yace ita kanta gwamnati tana da laifi.
To ai in ba su ce gwamnati tana da laifi ba, ai za a ba ma wannan wa zai kalli rahoton kenan.
Za ku karbi wannan sakamakon rahoto?
Ah, ba za mu karbe shi ba. Ai mu tuntuni da ma mun san cewa haka za ta rina. Saboda haka ne muka tafi kotun duniya, ban kotun tarayya na Abuja da kuma kotun jiha ta nan Kaduna.
Ya zuwa yanzu dai abinda al'umma suka kurawa ido shine ganin sakamakon shawarorin da shi wannan kwamiti na biyu zai bayar da kuma matakin da zai biyo baya game da hatsaniyar da aka samu tsakanin mabiya mazhabi Shi'a da kuma rundunar sojin tarayyar Najeriya a ranar 12 ga watan 12 shekarar 2015. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To amin a kuma gaida na Ikara, yanzu kun bari mu koma gefe guda. Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Tsaka mai wuya.
Eh, abubuwan da hukumar tsaro take laihinsu da aikatawa shine lokacin da shugaban kasa zai zo a wannan jiha Zamfara, su 'yan majalisa gaba ɗayansu
sun ce ba za su zo tarbar shugaban kasa ba. To ina ganin jihar Zamfara da Najeriya baki ɗayanta ta zama abin dariya ga idanun duniya. Ba wai ma magana a gayyace su bane, su suke gayyata saboda shugaban kasa zai zo a jihar su ne, kuma su jagororin al'umma ne, kuma da wata lalura ce wadda ta kama su wadda za a iya cewa to lalura ce, amma sun hurta cewa ba za su je ba. Babu wata doka ta Najeriya wadda ta ce idan 'yan majalisar jiha shugaban kasa zai zo a jihar su in ba su zo ba suka tarbe shi ya zama sun yi laifi, kuma wanda za a kama su a tsare su a tuhume su.
Jama'a barkanku da hutawa, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To ba mu sani ba ko zaman da aka ce an yi na sulhu tsakanin gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da kusoshin shugabannin majalisar dokokin nan da aka kargame a cikin gidan Yari kwanan baya zai dore. To amma dai mun san cewa kama su din ya janyo cece-kuce sosai a wurin mazauna wannan jihar da ke arewacin Najeriya, musamman da yake an ce kamun nasu ba zai rasa nasaba da yunkurin tsigishi gwamnan ba.
Sunana Bello Ahmed daga Talata Mahara Local Gama. To rashin sanin ciwon kai ne da rashin sanin dokoki na majalisa. Wannan yancin su ne su yi wasu dokoki da suka shafi gwamna ko su kira gwamna ko su matsike gwamna in yayi abin da ya saba wa tsarin mulki. Wannan yancin su ne su yi haka. Rashin fahimta haka ne daga bangaren zartawa shi yasa aka dauki wani mataki, ana amfani da agencies na security don gallaza musu da hana su yin aikin da ya kamata su yi. Siyasa ce tsakanin su gwamna da kila yan waɗanda suke da takaddama da su, kila tsohon gwamna ko wasu daga cikin jami'a APC.
Sunana Alhaji Aliyu Moyi dan madamin shinkafi. Wannan badakala da ke tsakanin 'yan majalisa da mai daraja gwamna, 'yan majalisa suna yi ne domin kashin kansu. Domin in za ka magana kana magana cewa jihar Zamfara, to tun da aka kawo jihar Zamfara ba mu taɓa samun gwamna irin gwamna Abdulaziz Yari Abubakar ba. Jayayyar da suka yi da gwamnati da gwamna cewa yana yawo dole ya yawo a matsayin shi na shugaban gwamnatin Najeriya. Wannan shugabanci da aka bashi ba shugabanci ba za su ta musau. Shugabanci ne wanda sai an ta yi Abuja sai an ta yi ina yanzu haka. Shekaran jiya suka ta yi Germany wajen jawo wasu abubuwa inda su kawo cigaba ga jahohinmu.
To a yau muke fara duba matsalolin da ke addabar wannan jihar ta Zamfara, kuma tunda shi wannan al'amarin kama 'yan majalisa shine na baya-bayan nan daga kansa za mu sha da fage. Don tattaunawa kan jihar da matsalolinta mun gayyato gogaggen ɗan siyasa nan na jihar Zamfara ɗin Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau. Muka haɗa shi da ɗaya daga cikin muƙarraban jam'iyyar APC ta jihar wanda kuma ya ce shi zai iya kare gwamna, wato Alhaji Sani gwamna ɗin. Ba fa shine gwamna ba, sunan shi ne Alhaji Sani gwamna, wanda ko muka ce ya soma da bayyana mana hujjar kama wa'innan 'yan majalisar kafin ma mu je ko ina.
To kamar yadda ka sani dai, kama kakakin majalisa da wasu shugabannin majalisa bai da alaka da daraja gwamna. Wannan wani
kace bai da alaka da gwamna?
Bai da alaka da maganar gwamna. Wannan wani laifi ne can na daban wanda hukumomin tsaro suka zarge su da aikatawa.
Su duka 'yan majalisa baki ɗayansu?
Su duka 'yan majalisa baki ɗayansu.
Wani laifi ne wannan ake zargin su da aikatawa?
Wani majalisa sun san da haka.
Wani laifi ne?
Su shugabannin majalisa sun san da haka. Domin laifukan da aka tuhuma su sun je wajen hukumar tsaro kuma ta gaya musu.
Amma ka gaya mana yanzu tunda muna yi ga wanda ba su ji ba, tunda muna magana a rediyo ya kamata ba mu ɗanɗano na ainihin abin da ita hukumar tsaron take zargin su da aikatawa.
Abubuwan da hukumar tsaro take laihin su da aikatawa shine, na farko lokacin da shugaban ƙasa zai zo a wannan jiha ta jihar Zamfara, su 'yan majalisa gaba ɗayansu sun ce ba za su zo tarbar shugaban ƙasa ba, ba za su zo wajen shugaban ƙasa ba. Don haka ita hukumar tsaro tana ganin cewa kila mai yiwuwa akwai wani abu wanda su suke da ga zuciyarsu ko kuma suke kokarin aiwatarwa.
Amma Alhaji Sani, rashin zuwa tarban shugaban kasa yaushe ya fara zama laifi ne a duniya?
To ai kaga su shugabanni ne na jama'a wanda yake kuma jihar su za a zo.
To kafin in ba Alhaji Sa'idu Dan Sado dama ya fara magana, yanzu kana nufin ka ce yunkurin da ake cewa suna so su yi na tsige shi gwamna Abdulaziz Yari baya da alaka da shi aka ce yasa a je a kama su a je a rufe su?
Babu inda 'yan majalisar jihar Zamfara suka ce za su yi yunkuri tsige mai daraja gwamna. Mu iya sanin mu a jam'iyyance babu inda sun kai wannan yunkuri, kuma ba mu san da shi ba.
To bari ba Senator Saidu Dan Sado, kana jin abin da Alhaji Sani Gomna yake faɗa, me martanin ka game da abin da ka ji su zuwa yanzu?
Wato idan dai abin da shi Alhaji Sani ambata shi ne shi yasa aka kama su, to ina ganin jihar Zamfara da Najeriya baki ɗayanta ta zama abin dariya ga idanun duniya, domin dokokin ƙasa da ma tsarin mulki shi kanshi babu wata doka ya iya sanin wadda ta ce wajibi ne ‘yan majalisa na dattawa ma ko na tarayya waɗanda ke aiki da shugaban ƙasa cewa su tarbi shugaban ƙasa in ya zo Abuja ko in ya je jihohinsu. Saboda haka babu wata doka ta Najeriya a wadda muka sani wadda ta ce idan ‘yan majalisar jiha shugaban ƙasa zai zo a jiharsu, in ba su zo ba suka tarbe shi ya zama sun yi laifi, kuma wanda za a kama su a tsare su a tuhume su. Idan babu wani abu a ƙarƙashin ƙasa, ai kamata ya yi a ce ‘yan sandan jihar Zamfara su suka kama su, ko kuma a ofishin CSS na jihar Zamfara a ce shi ne ya kama su ya tuhume su. Kuma abin da aka saba da shi, idan an kama mutum a kan ya yi laifi, to hukumar ‘yan sanda ita ce ba da sanarwa cewa an kama ni a kan dalili kaza, dalili kaza, dalili kaza.
To amma kai Alhaji Sa'ido, kana jin kama su ɗin yana da alaƙa da wannan zargi ko rahoton da ake ba na cewa suna neman su tsige gwamna?
Sai to mafi yawan mutanen jihar Zamfara abin suka ɗauka kenan. Ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, ka san ga al'ada irin ta demokuraɗiyya, kullum abin mutum yake cewa impression. Abin da mutane suke zato shi yasa aka yi wani abu, to yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ba mamlakin demokuraɗiyya ba, ko mamlakin sojoji ake kama karya, su kan sojoji su taɓa yin jinniki ba a ƙasa sai sun ga cewa irin jama'ar ƙasa fahimta su game da yadda ake mulki ta lalace, ko ana mulki na kama karya, ko kuma sun yi gejin ainihin ra'ayin jama'a sun.
To amma Alhaji Sa'ido, mu ɗauki abin da Alhaji Sani ya yi faɗa, idan ma ya za a ce suna cikin jam'iyya ɗaya da shugaban ƙasa ya zo cikin jiha ba za su je su tarbe shi ba ko da saboda karamawa, me yasa, a wani dalili za su ƙi su je su tarbe shi?
Kuma bayan haka nan su waɗannan mutane sun hulta da kansu da wata lalura ce wadda ta kama su ta rashin zuwa tarban shugaban ƙasa, wannan wani abu ne na daban. Amma matsayinsu na jagororin al'umma, kuma matsayinsu na jagororin majalisa, su hulta da kansu na cewa ba za su zo tarban shugaban ƙasa ba. To kaga wata magana ce wadda ta daban, wadda su kansu jami'an tsaro dole su tuhume su da wani abu don su bincike su.
Ni Alhaji Sani, ina da matsalar shigowar jami'an tsaro cikin abin, amma bari in bar Sanata Dan Sado tunda na mishi tambaya. Alhaji Sanata, tunda kai tsohon dan majalisa ne kuma sannan tsohon ɗan jam'iyya ne, ka san harkar siyasa, ne me yasa kana jam'iyya ɗaya da mutum shugaban ƙasa wanda ko ba jam'iyya ma shugaban ƙasa ne zai zo ba za su je su tarbe shi? Ni ban taɓa ji an ce wani ɗan APC shugaban ƙasa ya je jiha bai je tarbe shi ba.
Abin da zai sa ba za ka je tarban shugaban ƙasa ba idan ba a baka takarda an gayyace ka ba, domin ga al'ada.
Amma duk taron dubban mutanen da suke tafiya su tarbi shugaban ƙasa Alhaji Sa'ido sai an ba su takardun gayyata ne?
Kwarai kuwa, domin ni na yi magana da shi kakakin
jihar Zamfara ba wai gayyata su za'a yi ba, su suke gayyata ‘yan majalisar jihar Zamfara da sauran al'ummar jihar Zamfara, ai su suke gayyata mutane wajen zuwa tarban shugaban ƙasa, ba wai ma magana a gayyace su ba ne, su suke gayyata saboda shugaban ƙasa zai zo a jihar su ne, kuma su jagororin al'umma ne, kuma da wata lalura ce wadda ta kama su wadda za a iya cewa to lalura ce, amma sun hurta cewa ba za su je ba.
To yanzu Alhaji Sani, me ma'ana yanzu ina aka kwana, me ake nufi a yadda ‘yan majalisa shikenan yanzu sun sa kafar wando ɗaya da gwamna kenan don sun ce za a tsige shi ɗin, kuma sun ba da takarda ai wadda za mu shiga cikinta wadda shi shugaban kwamitin suna watsa labarai Manar Gidan Jaja ya bayar. Yanzu a wani hali ake ciki ne, wasu sun ce an suke su, sun ce ba a suke su ba, me ake nufin a yadda su ne Alhaji Sani?
Wannan jami'an tsaro sun riga sun gaba bincike tsakaninsu da su, kuma sun san abin da aka gaya musu, sun san abin da ya
faru. Yawa, mu yi magana jami'an tsaron nan, Alhaji Sani, kana nacewa akan ba hannun gona, amma mu yi magana jami'an tsaron nan musamman na SSS, wannan jami'an tsaro aikin su daban yake da dan sandan da yake kan titi ko ya san cewa suna da aiki na musamman ne kuma mutane ganin cewa yanzu janyar su da saka su cikin wannan al'amari ya sa siyasa an yi amfani da su a siyasance su kansu sun tsoma kansu cikin siyasa kuma kamata ya su yi kowa adalci bai kamata a gansu cikin ana amfani da su me ya janyo waɗannan jami'an tsaron cikin wannan al'amari na siyasa to a gaye sheku to ko bayan wannan tambayar da zamu tashi da ita a makon gobe idan Allah ya kai mu kan dalilin cuce yan sanda a cikin harkar nan ta siyasa zamu so mu daukar abubuwan nan da su yan majalisar dokokin na Zamfara suka jera na zargin shi gwamnati ya ridin ɗaya bayan ɗaya mu ji abin da za a ce akan su yanzu muna godiya ga bakin namu sanata Sa'idu Dan Sadau da shi Alhassani gwamnati din da ko musamman Murtala Faruku sanin wakilin mu kenan da ya taimaka aka hada shirin nan A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington DC.
To a gaye sheka ga wannan sakon.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nau ku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa dake zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai dake zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da zamu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na Al'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To ga kuma wannan.
Allah ya saka mana.
Wasu kenan daga cikin ɗaruruwan ƴan gudun hijira ke nuna fushin su.
Sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji dalilan ƴan gudun hijira na kokawa. Yanzu kam ga Sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Jiya Litinin Chachar Baki ta sake kaurewa tsakanin ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da iyayen sojan Amurka na musulmi da aka kashe a Iraq ya ci gaba da yakin neman zaɓen shugabancin Amurka. Sojojin Amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar ISIS a Libya kamar yadda ma'aikatar tsaron Amurka ta yi bayani jiya Litinin. Wata tawagar wakilin Majalisar Dokokin Turkiya suna nan Washington DC domin matsin lamba kan buƙatar da ƙasar take gabatar wa hukumomi a Washington na ganin a miƙa mata tsohon limamin nan Fethullah Gulen. A halin da ake ci kuma binciken masu neman ra'ayin jama'a ta fuskar siyasa a nan Amurka ya nuna ƙyar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta sake wuce gaban Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan babban taron da jam'iyyar Democrat din ta yi inda ita Hillary Clinton da wasu masu jawabai suka soki lamirin Trump a zaman wanda bai cancanci zama shugaban Amurka ba. Trump wanda ɗan kasuwa ne ta fuskar gine-gine wannan ne karo na farko da zai yi takara a fagen siyasar Amurka. Shi ma Trump ya samu irin wannan tagomashin bayan da jam'iyyar Republican ta kaddamar da taron ta mako biyu da suka wuce inda suka caccaki Hillary Clinton. Yanzu bayan kammala tarurrukan jam'iyyun kuri'ar neman jin ra'ayin jama'an da tashar CBS ta gudanar ya nuna cewa Clinton tana gaba da Trump da maki 7 duk da haka har yanzu kuri'ar ta nuna ƴan takara suna fama da bakin jini. A sakamakon wata kuri'ar da tashar CNN da ORC suka gudanar ya nuna Clinton da maki 52 Trump kuma yana da maki 43. Hakanan binciken na CNN ya nuna an samu ƙarin Amurkawa da kashi 5 waɗanda yanzu suke jin cewa shirye-shiryen Clinton idan ta zama shugabar ƙasa zai kawo ci gaban Amurka.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya hada mana sauti Mr. CD da abokin aikin sa Salaman da injiniyan mu Mr. Zubair ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.